Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Wani bom da aka dana a gefen hanya ya kashe sojoji hudu a arewacin Burkina Faso mai fama da yan tawaye masu da'awar jihadi, a cewar rundunar soji jiya Asabar, a yayin da kuma wasu fararen hula uku suka mutu a wani harin da aka kai a wannan yankin. Sojojin sun mutu ne ranar Juma'a a wani tashin bom haɗin gida, yayin da wata tawagar soji yan rakiya ke bin hanyar Burzanga zuwa Kungusi, cewar rundunar sojin ta ƙara da cewa wani mutum kuma ya ji rauni. Sojojin na dawowa ne bayan da suka yi rakiya ma wata tawagar yan agaji zuwa garin Jibo, abinda wata majiyar tsaro ta gaya ma AFP kenan. Hukumomi a yankin Shenzhen na yammacin China sun buɗe wasu unguwanni a Muruki, headquarter yankin jiya Asabar, bayan da mazauna unguwannin suka gudanar da wata zanga-zangar da ba a saba gani ba da daddare kan tsatsaurar dokar kullen COVID-19 da hukumomin birnin suka kafa, wadda aka shafe watanni sama da uku ana aiki da ita. Wannan fitowa fili da aka yi aka bayyana rashin amincewa ya biyo bayan fusata da aka yi da yadda wata gobara ta tashi a wani bene mai kunshi da iyalai ta halaka mutane 10 bisa ga adadin da hukuma ta bayar, kuma sai da yan kwana-kwana suka shafe sa'o'i 3 kafin suka iya kashe gobarar. Al'amarin da aka danganta da tanaki mai nasaba da matakan hana yaduwar corona din. Zanga-zangar da kuma fushin da jama'a suka bayyana ta yanar sadarwa su ne na baya-bayan nan na alamomin cewa ana daɗa gajiya da tsarin da China ta ɓullo da shi na tunkarar COVID-19. Ita ce kaɗai daga cikin manyan ƙasashen duniya da har yanzu ke yaƙi da annobar corona ta wajen yawan gwaje-gwaje da kuma kulle. Lionel Messi ya sake wani cin ƙwallo mai matuƙar muhimmanci ga Argentina a nasarar da ta yi kan Mexico da ci 2 da nema jiya Asabar, wanda hakan ya dada ƙara baiwa tawagar ƙasar dama a gasar cin kofin duniya. Messi ya daidaita ƙwallon da Angel Di Maria ya tura masa, sannan ya cilla ta ƙasa daga nisan mita 25 zuwa kusurwar ragar gidan Mexico a minti na 64 da fara wasa. Ya ruga ya nufi sashin da magoya bayan Argentina suke hannayensa a ware, kafin sauran 'yan wasan Argentina ɗin, waɗanda su ma ke cike da murna su mamaye shi, yana cike da shauƙi lokacin da ya damƙi rigarsa ya girgiza, sannan ya miƙa sumbata ga magoya bayansu. Daga bisani mai maye gurbi Enzo Fernandez ya yi cin ƙwallo na 2 ma Argentina. Argentina ta farfado daga kaye mai ban mamaki da ta sha, inda Saudiya ta mata 2-1 a wasan buɗe gasar. Yanzu tana mataki na 2 a rukunin C gabanin bugawarta ta ƙarshe da Poland ranar Laraba, wadda take buƙatar ci kafin ta zarce gaba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya karbi bakuncin wani babban taro a birnin Kyiv na karo na 90 na tunawa da wani lokacin wata mummunar yunwa wadda ake wa lakabi da Holodomor, ko babbar yunwa wadda ɗan adam ya janyo, wato mai mulkin kama karya Joseph Stalin na tarayyar Soviet daga shekara ta 1932 zuwa 1933. A jawabinsa, Zelensky ya ce Ukrainiyawa tsakanin miliyan 4 zuwa miliyan 8 ne suka mutu yayin wannan yunwar. A wani saƙon Twitter, shugaban ma'aikatan ofishin shugaban ƙasar Ukraine Andriy Yermak ya kira wannan al'amarin da ya zama abin tarihi kisan ƙari dangi ga Ukrainiyawa, sannan ya ce dole a ladabtar da Russia saboda ɗimbin laifin da ta aikata. A ƙarshe, shugaban Uganda ya tsawaita kullen makonni 6 jiya Asabar a wasu gundumomi 2 da suka fi fama da ɓarkewar cutar Ebola, wadda ta yi sanadin mutuwar mutane 55 to amma ya ce ana kan tsaida yaduwarta. Tun bayan da aka yi shelar barkewar cutar ranar 20 ga watan Satumba, Ebola ta yadu a fadin Uganda ta kuma kai har Kampala babban birnin kasar. Ko da yake wannan makon hukumomin lafiya sun ce abin ya fara sauki. Gundumomin biyu da suka fi fama, wato da Mubende da Kasanda, sun kasance ƙarƙashin dokar kulle ta kwanaki 21 ta shugaba Yoweri Museveni tun daga ranar 15 ga watan Oktoba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai mikilo ne. Kasuwa akai mikilo ne.
Assalamu alaikum jama'a masu sauraron gidan radio muryar Amurka, barkanmu da warhaka. Barkanmu da saduwa da ku a cikin wannan sabon shirin kasuwa a kai miki doli. Sunana Mansur Sani daga maradin jamhuriyar Niger nake farin cikin jan akalar wannan shiri, inda a nan jihar Maradi nake a ɗaya daga cikin wasu kasuwanni da ake ce ma ƴar kasuwar mata dake a Sunita. Domin sanin abubuwan da ke wakana a cikin wannan kasuwa, ku kasance tare da mu daga jin sunan kasuwar mata. To haraka ce ta shafi mata wannan kasuwa, dai abin mamaki za ka samu mata suna saye da sayarwa a ciki, duk da yake akwai iyayen tafiya cewa da maza. Ba ta raba ta lokaci ba, za mu tsunduma a cikin shirin, inda za ni fara tattaunawa da shugaban wannan kasuwa da zai gabatar da kanshi da kanshi. Assalamu alaikum, sai a ga masu sauraro suna.
Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammad Ashir Ibrahim Abubakar, wanda aka sani da president na kasuwar mata, ko kuma in ce wakili na jama'a da ke cikin kasuwar mata.
Masha Allah. A takaice, me yasa ake kiranta da wannan kasuwa ta mata?
Lalle da lallai waɗanda suka sa ita wannan kasuwa ake kiranta da kasuwar mata, akwai dalilai da dama. Daga ciki za na ɗauko wani ɗan guntun tarihi. Su matan nan, kusan in ce su ne asali, su ne sababu, su ne dalili, su ne tushen da suka assasa wannan kasuwar. Su ne masu saida, masu saye, kuma su ne masu saidawa asali yake. Wannan shine dalilan da suka sa aka sa mata suna kasuwar mata. Amma a lokacin da suka kirkiri wannan wuri, a gaskiya mata ne ba irin yanzu ba, da suke da yawa. Tunda yanzu idan ka dauki masayin da ke cikin waga kasuwar mata, ai Allah kawai san iyakar su. Masu saidawa ma su ma haka. To da dan wuri ne take, dan kadan. Amma kuma da ka zo sai ka ga masu sayen da masu saidawan duka mata ne, mazan dan kwarori a lokacin. Kina kaga suna da yawa a takaice, tunda daga inda aka ce ko mutum 50 ne, to sai zamana masu saidawa masu saye 25, masu saida 25 kaji kenan, dai sun yi zama sun suka yi rigyayi. In mace ta taho da dan hatsinta, dan wakenta, dan gujiyarta, sai ta aje ana saidawa. Wannan shine dalilin da yasa har masu miya su kawo, masu yabo, masu tsintsiya, masu kurna, masu magariya, irin dai kasuwa wannan wadda ka sani, waccan ta da wadda ka sani. To ita ce asaliya. Daga nan ana nan har ma sai aka fara yanka wurare ana ba maza. Kaga daga wannan lokacin kaga abun an fara karkata akala, ta fara koma hannun maza. Su ko kaman ana cikin mulkin
mulki dai kuka yi.
Yawa. A takaice ana cikin wannan halin, ana ta murdodoniya, ana ta murdodoniya, sai maza suka zo suka waye gari, suka zama da aka yi awon runhuna, sai ya zama na kwata-kwata runhunan da aka auna duka maza. Su suke iyawa, suke da dama, saboda ka san dama mata lalle ana tafiya tare da su, amma akwai abubuwan da suke iya, akwai abubuwan da ba su iyawa.
Za a iya cewa dai wannan kasuwa, duk da yake kana so ka nuna takwaci kuma maza, amma duk kayayyakin da ke akwai mafi akasari kayan ɗaki da sauran ci maka irin haka, wasu kayan tefani.
Wannan ya samo cikakken asali ne tun daga da, kamar na ce maka san kawo foundation din. Wannan foundation din da ta suka kawa ba ta turuwa, kuma mu ma ba mu bukatar ture ta. Saboda idan muka tura wannan foundation din, to za mu samu tawaya, ko kuma in ce na kasu. Ba mu da wata huska wadda ta yi wannan huskar ta mata.
Mun gode president, bar mu je ga wasu daga cikin 'yan kasuwa domin sanin halin da suke ciki da abubuwan da suke saidawa da ma farashin kayayyakin a wannan lokaci.
Na farko dai waga ƴan Makka saidata da nayi gadanta nayi tun daga ma'aihina har ga mahaihiyata. Lalle ti ina ya karama tun ana saida busassa ba ma adawa ta haka. Nake saidata mu kakkabo hadama mu zo mu kawo ma'aihin mu ya kai ta kasuwa. A ƙarshe har suka kwanta hannunsu na dama aka bar mana gada. Kuma musa gadan na ci kunhwani ya alhamdulillahi na gode ma Allah. Abu guda ɗaya ya rage mana zuwa biyu in taimaka umma ɗaya arme. Su kaɗai ne nake nema Ubangiji Allah ya cika mana wannan guri na alkhairi.
Wace irin riba ke akwai cikin kasuwanci irin na mata? Dan akwai matan da har yanzu gani suke yi sai sanda su tara hannu ko in mai gida na da ko kuma wani abu.
Gaskiya matan da suke neman tara hannu ga mai gida suka dawwama bisa kan mai gida. To ba su gaji da wahala ba su zage su nemi na kansu. Saboda in mai gidan ba ya da ciwo zai kama daya hitaye tai wurin nema kai kina nan da rike da dan sai kin jira ya ko kin aika mai. Amma in kina da abin ki sai ki doki dan sai in ya ji labarin kina likita. Ki riga kin gama komai kenan daga nan ma alhamdulillah kasuwanci sun biya. Kinan gurin mu dai matan duk da ba ta sana'a Ubangiji Allah ya mata budi na alkhairi ta hidata nemi na kanta. Wallahi sana'a alkhairi ce ga kiyama ta ma musamman rayuwar da ake ciki yanzu. Ta babu mai shi sai wanda Allah ya taimaka.
Mun zaki ce ma sauran mata game da wannan kasuwa ta ku an ce kasuwar mata ce shin kun yi mata suka zo suna samu
yo kasuwar ta mata mata mu muka bude ma kasuwar tun mazan suna yan jararai eh wallahi mu muka buda ta saboda tun sakaran gari ne nan wurere mu muka bude waga kasuwar da ita ce muke tahowa daga gida da tsumma mu yi ma uwayen mu runwa su yi zaman na ciki su sai da ƴan Makka kenan ka dole ne waga kasuwa a ce ta mata ce
ku ga sunan ku da sana'a
ni hadiza ne
to da midami ake saidawa
mu muna saida zogale ƴan Makka busassa danya da digadigi har da garin burjiwin saidawa kuma alhamdulillah waga kasuwa alhamdulillah mun gode ma Allah mun gode ma kasuwa
mina tayya dai
ko mina tayya
lokaci aka haida cewa ko aka samu kudi
eh to lalle mu yanzu ana samun kudi amma ka an watan azumin tsohi kasuwa ta hitashi har yakai hakewa watan azumin tsohi har yakai da ruwan su yakai na na gari duka alhamdulillah masha Allah mu da kasuwan gode Allah mun gode mata saboda mu
da mutiya da shikoki an yi abubuwa ta dalilin kasuwa
a kware ko idiya abubuwa ana tana ta haya dai dai kasuwan nan ne so ta ci nemi na kansu in miji yana da ya baka in bai da kai maka ba mijinka ka ba diyanka gije jama hannun dawo ne na hagun ko in hannun dawo mai samu da ba hagun dan wai ta to dan haka in ka kowa na samu kenan ba samu matsala
ka gane masu haru kamar da za ku yi shi dai a rerewar mata wannan yana tabbatar mu da cewa muna a kasuwar mata din kuna jin iriyan da ake ta wasa da raya da annashuwa da sauransu ga mu masu sauraro sunanki da sana'a ki a wanga waje
ina na rabin naki
to me ne ake saidawa a wannan waje
to mu dai wannan kasuwar mata alhamdulillah kasuwa ce wadda Allah ke so da mu da iyalinmu da zar'anmu da uwayenmu wannan kasuwa da Allah ya dore Allah sa albarka na sai da atamfofi muna sai da haka kayan jiki da gumama alhamdulillah ana ganewa
yauwa ku ga mu masu sauraro sunanku
Aisha Ishatu sunana mai sai da robobi da tasoshi kasuwar mata
to Hajiya cikin ku Allah wannan kasuwa an ce taku ce mata kun yarda da wannan kalma
eh to yanzu dai matan ta matan ce amma dai mazan yanzu dai sun mamaye mu
ya kuka yi wasa
ah to lalle mun yi wasa har mazan suka zo suka mamaye mu suka yi makari
da haka nan dai ku kula da shago dami dami ake samu a wannan wuri naku
a ba komai ma akwai masha Allah gaskiya saboda Allah da akwai robobi akwai tasoshi da kwanoni duka dai da akwai bakin dai gulgudu da abin da ka zo nema to dai ka dan samu dai bakin gulgudu to gaskiya na kai shekara ina wannan kasuwa
kuma an biya wasu ƴan bukatu
alhamdulillah cikin ma bukatun ake biya inda a ci a sha a yi bukata to ai an gode ma Allah cikin gida ma ana yin sana'a yara yara ba sai sun hito sun yi kasuwa ba cikin gida ma sai su yi kasuwarsu in an san kana saida ba sai ka hito ba ka kawo ba mu tsohi mu ya kamata mu hito waje ba yara ba
haka ne masu sauraron muryar Amurka kamar yadda kuka ji wasu daga cikin mata iyaye masu sana'a a wannan kasuwa ta mata a nan Sonita da fatan dai kuna ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole wannan kasuwa da ake ce ma kasuwar mata ta kwashe kusan shekaru 30 da kafuwa a wannan jaha ta Maradi kuma ta fara ne da kwarorin mata wanda suke saye da sayarwa har abin ya zamanto babu ranar fashi kusan kullun wannan kasuwa tana ci.
Sunana Hajiya Tamamu, wanda aka sani da ni. Eh, wannan kasuwa tun lokacin da muke zanne ina ganin yanzu an samu shekara 30 daidai. To lokacin da mun yi atanhwa mun koma kuma mun yi yan sayar-sayar na kayan kwalba haka dai komi dai haka dai din na sayarwa. To yanzu sai muka koma muna sayar da kuma kayan miya. Eh, wani tugan da wani tumaki. Abin da dai haka za a kada na miya dai duk muna da abun ganshi. Kuma komi da komi na tahiya. An kasa ana saida kuma ana samun daidai nan da ya kaso mata kuma sarkin mu Alhaji Ashiru ko ba haka ba kuma yana gyara mu komi
ana hidda matan haƙin su bai bangaranci ya zaɓa ba da Alhaji Abiza ku taimaka sauran ɗaya mata
kwarai ko mu mun san haɗa sana'a kuma dadu wanda ya tashi ya ga mahaifin shi na sana'a tattali yake shi ma sai ya yi ta ko ba haka ba tunda yanzu muna da yaran duk masu yi. Eh ko ba su zanna ba da cikin kasuwa bakin gurgurdo cikin gidajen su suna yi kuma suna aure da mazajen su ko ba haka ba eh ana tahiya ana gabatar da komi daidai ko kan namije rugo ya ba ta tallafa masa tai maka mashi kai ku ai sana'a ta yi unhwani ko
ku ga mu masu sauraro sunan ku
sunana Lariya nan kasuwar mata ga Alhaji Ashiru
shekara nawa kuka yi wannan kasuwa
to akai ga 15 mu asirar tattasai tsantsamin asirar tomato akwai yaudu akwai mai kuka akwai lalo akwai takalwa akwai tashi akwai daidai batsu akwai mai yakuka kuma mara daka ita ma kuma mu kuma muna sayar da cikin kasuwa kuma alhamdulillah kuma muna godiya
me ake samu a cikin kasuwa ta mata
sosai ana samu alkhairi domin Allah Allah sa albarka an dai haka kasa kuma ubangiji sai Allah ya baka rabanka
an samu wani abu da aka yi bikin dangi hada na yan uwa
ha Allah sa albarka ana cikin mayi ne ana cikin yanshi kuma Allah na ruha asiri kuma su ma suna ruhawa
sunana Amina sana'a mutakan danye ce muke yi a nan garin Mara kasuwar mata a Sunita ana samun gwaba ana samun magarya ana samun magara ce kwam bisani ana samun lemun tsani an bado ma akwai shiga na ana samu in lokacin mangoro ne akwai mangoro bakin gulgudo dai ana samu komi kuma yalo da tumaki danye duka ana samu in lokacin sai ne
duka nan ne ake noma su koko daga wani waje ake
ana kawo da wani waje kuma nan ma mun garin Mara da ana noma shi da kyau da kyau ana samu
baki akwai ku mata
gaskiya bakin gulgudo muna samu abin da Allah ya ce mu samu wanda za mu kore bakin mu guda muna samu
za ku ce ma sauran mata da ke rungu mahannu a gida
a sauran mata da ke rungu mahannu in sun samu madajen sun bar su ma su yi to su bada su samu abin da samu su kore bakin su guda su biya bukatar su ta alheri
ba sai kasuwa ana ce mata kasuwar mata kuna alfahari da ita ta yasa a ce mata kasuwar matan
alhamdulillah mun mu Allah godiya cikin kasuwa ga ta mata muna samu biya bukatun mu da muke su
to madalla haka jama'a masu sauraron murya Amurka a wannan shiri na kasuwa akai miki dole kamar yanda za ku lura lokacin da aka dibar ma wannan shiri ya kawo jikinsa da fatan shirin ya kayatar da ku anan ya kamata mai bankwana Ashiru mai aran maji a matsayin shugaba na wannan kasuwa kadajen da muka tattauna da kai a wannan kasuwa da sauran al'ummarka me zaka ce ma murya Amurka
a gaskiya abinda zan ce murya Amurka muna godiya da fatan Allah ya tabbatar da alkhairi da wannan shiri nasu mai albarka kasuwa akai miki doli
amma jin sauran abokan aiki na gidan radio murya Amurka baki daya sunana Mansur Sani daga Maradi Jamhuriyar Niger nake cewa ku kasance tare da mu a cikin wani sabon shiri na mako mai zuwa kasuwa akai miki doli
masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
sake saduwa da ku a wannan dandalin sihar Lahadi. Ina da suna Dauda Faramozis, ma'aji na cocin Katolika da Sistiyon na jihar Adamawa ta tarayyar Najeriya. A cikin nasiyar ta wannan safiyar Lahadi da ya tabi ke mana, da mu kokarta mu yi tattalin al'amuran Allah shirin ka mu layin duk duka. A yau kwaɗi a nan shi ne mai tattalin al'amuran Allah shi wanda ya san cewa rayuwar mutum ba ta dogara ga abinci da abin sha ba kawai amma ga kalmar da ke fitowa daga wurin Allah domin ta wurin kalmar Allah akwai rai akwai kuma ceto saboda haka masu sauraro kira da ke muna da babban murya da mu yi tattali al'amuran Allah ta yadda muke nazarin littafi mai sarki da kuma yadda muke hutu ban gaskiyar mu da kuma hutu ban gaskiyar mu ta yadda muke gudanar da ayyukan mu domin ban gaskiya ba tare da aikin da ke nuna ta babban zace a cikin ayyukanmu na yau da kullum sai mu kokta da mu magance ƙiyayyar da ke hana mu amincewa da juna mu yi ƙoƙari mu taimaka mu sa da salama da adalci ta yadda muke ba da hankali domin kyautata rayuwar kasassu. Ta haka za mu nuna cewa lallai ko da gaske tattalin alkuma da Allah muke yi. Allah ya taimake mu da samu dakiya.
Madalla. Yanzu kuma sai maimakin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check-up a Turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci, hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin daukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'annan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikinsu yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a Turanci abu ne da ya kamata a riƙa gudanarwa akai-akai, musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa da na mahaifa, cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata. Ma'aikaciyar kiwon lafiya Dr. Na'ima Idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata, inda ta fara da bayani kamar haka.
Binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi akan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi kalau ba shi da wata matsala a tare da shi.
To likita, me yasa ake so a riga binciken lafiyar jiki?
Wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba, abinda muke kira su asymptomatic kenan. Zaki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka, ko kuma wata cuta dai da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in, sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu. To mutane da yawa suna dauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum. To wani sa'in tana cin mutum dan adam a jika, tana cin shi, amma in ba wannan check-up din mutum yake zuwa ba, bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a dauki taimakon gaggawa.
Menene ma muhimmancin binciken lafiyar jiki ga mata?
Yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check-up din ko mace ko namiji, yana ba da daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane, to kin ga a lokacin za a fara bubuwa mutum magani da wuri. Ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanin kai daga ina za a fara. To amma aka gano ta da wuri, ana iya fahimta. Banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history, wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka, ta gado kenan. To kin ga idan mutum yana zuwa check up, kin ga ai zai iya bayyana to shi fa ga wasu wani cuta da suke da shi a gadan su. To za a iya mai bayani shin shi yana da wannan risk din, wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta. To duk wa'annan abubuwan su ne suke da muhimmancin mutum ya dinga zuwa yana check up. Kaman hawan jini ne, wasu zaki ga ba sa nuna alamu, sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai yana ciwo a hannu, yana ciwo. To amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure din shi, wato hawan jini, sai kiga ya hau, su ba su ma sani ba kwata-kwata. To muhimmancin da yafi karfi shine a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a bullo mai.
Wasu gabobi ne ya kamata mata su rika binciken lafiyar su?
Akwai gabobi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyar su, amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci. Na ɗaya akwai sankaran mama, shine breast cancer, sai kuma na biyu akwai cervical cancer, wato kansar bakin mahaifa. Kin ga ita breast cancer, mutane da yawa a duniya abinda yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya kuma saboda wannan check-up din da suke zuwa ne, wato binciken lafiyar su. Tunda anan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check-up ba, sai kiga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta. To kinga su kuma a can ana zuwa check-up to koya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani. To kuma ita aka gano ta da wuri, akasari da yawa mace na iya warkiya ba tare da wata matsala ba. Wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri, wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri. To shi yasa ake so wannan check-up din a dinga zuwa. Na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifa, ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test, wato pap smear, za a dauki sample a bakin mahaifan nan, ai bincike a ga shin wajen ne yana da alamu mun samu wannan kansa din kuwa to in already tana da shi aka gano da wuri to kinga za a fara magani idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai jijjijjijji to kinga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala to amma fa ita cervical cancer tana da vaccine din ta wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta to kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta sai kuma wasu hada da kaman su hawan jini su ciwon suga haka da wasu dai abubuwa ne da suke addabin mata to shine kamata mace dinga binciken waɗannan gabobin yana da muhimmanci waɗannan gabobin balin akai magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa a duk duniya ita ce su ne kansar inda suke addabin mata gaba daya kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin kasar mu haka ta Nigeria kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya din kenan wato medical check up idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi bane baya son zuwa asibiti kwata kwata sai abin ya ci ya cinye to yana da muhimmanci saboda a duniya gaba daya abu ne addabi mata gaba daya to shi yasa zan iya cewa waɗannan su ne wanda suka fi muhimmanci a cikin waɗannan matsalolin
kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta rika ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta
to a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaimai shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba dalili ko da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna kanana to kin ga su wannan tun suna kanana suke fara zuwa asibiti a duba su to amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama shi ma kin gani muddin yarinya da ana cewa sankaran mama bata cika shafan ƴan mata ba haka sai manya to amma yanzu abun ba haka bane din wasu ƴan matan ma bincike yana suna iya samun sankaran mama to yayin da mace ta kai shekarun balaga haka to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta sai kuma a je asibiti to amma kinga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan to shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa kinga sai macin da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansar bakin mahaifa dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa din a wajen ko kuma yaya to wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru kanana to amma mewa bayan haihuwa sun samu wata matsala maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami saboda akwai kananan yaron da ake haifarsu da ciwon suga to kinga wannan tun da karancin shekaru za su fara zuwa asibiti to amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba matsala ba ta dinga zuwa saboda daidai da yara kanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check up amma waɗanda ramar ta su ta yi yawa haka kananan yara wasu kuma ki gani saboda girman su wato da ya obese wato kibar ta su ta yi yawa mu shekarun su to kinga su ma waɗanda ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check up to ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba
to likita kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta
misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa kinga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu sukan iya zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ake kai sun fara zuwa irin check up ana duba lafiyar su sai kuma su hawan jini mace ciwon suga su kinga already akwai clinic days din su wato ranakun da ake musu check up a asibiti
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki nake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu ta shirin mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato boahausa.com ko kuma sashenhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashenhausa@boanews.com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.